من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Litinin goma ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 435. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a daidai wannan lokaci insha Allah ta'ala, kamar yadda aka saba a cikin suratul Ma'ida. Mun tsaya a kan aya ta 89. In sha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 90. In sha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace. Kafin karatun kuma, kamar yadda ya gabata, za a karanta abin da suka sauka na tambayoyi. Mai tambaya na farko yace yana so ya masa bayani cewa game da wanda ya tashi ya samu iyayensa suna ba sa sallah, ba abin da suke sai tsafi, shi kuma sai ci gaba da yin sallah, sai kuma ya fara zuwa karatun allo, sai ya nemi malamin da ya canja masa suna, sai ya canja masa sunan nasa. To suna tare, amma bai wanka ba, ba tare da yayi wanka ba, kai ba tare da yayi wankan shiga musulunci ba, shi ke tambaya yanzu yaya za a yi. Wannan ai ya ce ya samu iyayensa ba sa sallah, sannan kuma suna tsafi, amma shi kuma yace sai ya ci gaba da sallah, mana sai ya tsore da musuluncinsa. Dama can kowane kullum mawlidin yulidu ala fitra, duk wanda ake haifansa ana haifansa ne cikin musulunci a bisa tsari mai kyau da aqida. Amma sai dai idan ya samu matsala, iyaye yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunzirani, to shi sai ya sa hakan bai faru ba, don haka yace sai ya ci gaba da yin sallah. Yana ci gaba da yin sallah kawai, duk wanda ya ganshi zai ce wannan musulmi ne. Sannan sai ya tafi makarantar allo, ya kuma nemi malamin da ya canja masa suna, malamin kuma canja masa suna. Ba buƙatar wani maganar wankan shiga musulunci ai. Ai kawai a musulmi malamin ma ya same shi. Saboda yana yin sallah tukunne ya tafi makarantar allo, kamar yadda wannan takardar tasa take bayyanawa. Don haka iyayensa ne suke cikin wani hali na tsafi da rashin sallah. Amma shi kawai musulmi ne, ba bukatan kuma wani wanka. In za a shiga makarantar allo ba a wanka, yawa musulmi zai shiga makarantar allo ba ya wanka. Shiga musulunci kuma dama a musulunci aka same shi, kamar yadda takardar take nuna. Haka babu wani wanka a kansa insha Allahu ta'ala, kuma musuluncinsa yana nan da izinin Allah. Muna fatan Allah ya tabbatar da mu bisa musulunci. Sannan mai tambaya na gaba kuma sai ya ce, yana tambaya ne hukuncin malamai da suke zuwa supervision, kamar misali na ɗalibai, idan sun tafi ɗalibai suna titi, sai a tura malamai su je su duba su, kamar ɗalibai suna wato harkar koyarwa ta, ko kuma koyarwa a aikace wadda suke yi a makaranti. To akan tura malaman su da suka karantar da su a inda suke karatu, su kuma su je su duba su, su ga cewa yaya tsarin koyarwar nasu yake, domin a cikin karatu suke wannan koyarwa. To idan suke suka bayanai a kan wa'innan ɗalibai ɗin, sannan kuma su ba su darajoji da suka dace lura da abin da suka gani, to shi ne sai yake tambaya, to idan sun tafi irin wannan, menene hukuncin abinci da liyafa da ababen sha da su ake shirya musu suka suke ne su wa'innan? Idan wa'innan ɗaliban su ne suka shirya wannan liyafan, bai dace mutum ya ci ba, bai dace ba mutum ya ci ba, bai dace mutum ya nemi abinci a gurinsu ba, bai dace ba kuma ya ci abincin domin kafin ya tafi, duk wanda zai tafi duba, wanda zai je duba, ana ba shi kuma abinci da kuɗin. zuwa da dawowa da kudin da zai ci abinci har ya je dawo. Haka zai amfani ne da kudinsa. Amma in ya tafi sai wani abokinsa mai koyarwa a wani guri ko kuma wani abokinsa kawai ya gan shi sai ya tare shi ya girmama shi a matsayin ya zo garin ko ya zo anguwarsu ya ba shi abinci, wani abokinsa da sai ya ci abinci, ya ba shi abin sha, ya ba shi liyafa, duk wannan ya halatta. Amma wa'innan ɗaliban da zai je ya duba ya yi hukunci a kansu lura da abin da suka yi sai suka tare shi da abin sha da abinci har da liyafa, to wannan bai halatta gare shi ba, ya ci ba kuma bai halatta gare shi ya amfani da shi ba. Da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a baya aka yi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kyautan ma'aikata, sannan kuma wannan yana iya rashawa ma kawai ya shiga. Don babu yadda za a yi, malamai suna cewa idza dakhalat al hadiyatu dara qadi tabayyarat al adalatu minku waha, idan kyauta da liyafa suka shigo gidan alkali adalci kuma sai fita ta tsananta wando sai fire ta wando, kyautan tana shigowa ta kofa shi kuma adalci yana firewa ta wando, to shine don haka ba yadda za a yi su yi masa liyafa su abun nan. Sannan in suka masa liyafa misali a garinsu sai zo zai duba wani gari kuma da wasu ɗalibai su kuma suke, to za ka samu su kuma sai aka yi sa'a ba su yi liyafa ba, wanda ake rashin sa'a sun masa liyafa, wa'innan kuma sai aka yi sa'a ba su yi masa liyafa ba, ma'auninsu ba zai zama daidai ba a gurin wannan malami. Sai wa'innan bari kawai zan yi maganinsu kaman ba su san abun nan ba kaza kaza, ko da ce ba sa girmama mutum ko makamantan haka, alhali an bashi abin da ya kamata. Haka bai kamata mutum ya ci wannan abun ba, ko ya zuba ido a kansa ko ya nemi ɗalibai su yi masa. Wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na gaba kuma yace duka wa'innan masu tambayoyin yawanci suna addu'an alkhairi ga bayin Allah, saboda haka muna fatan Allah ya samu dace. Sannan kuma wannan tambayan da yace yana tambaya ne akan maganar shafa'i da wutiri, sun sallan tarawihi sun zo za su yi shafa'i da wutiri da limamin ya zo kawai sai ga yayi raka'a ɗaya, da yayi raka'a ɗaya ya zauna ya yi ta yayi sallama yaya zai yi, menene matsayin wannan sallah ta su? Adama wutiri raka'a ɗaya ake, wutiri raka'a ɗaya ake, ko kai wutiri da raka'a ɗaya, ko mutum ya yi wutiri da raka'a uku, ko mutum ya yi wutiri da raka'a biyar, ko mutum ya yi wutiri da raka'a bakwai, duk ya halatta mutum zai iya yi. Saboda haka idan mutane suka yi sallah tarawihi raka'a goma sai kawai suka ta yi sai wutiri kwaya ɗaya, dukan ka da sallolin nasu goma sha ɗaya sun ta ce sunna, sunna ta Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da Aisha radhiyallahu ta'ala anha ta bayyana. Idan suka yi raka'a goma sai limamin su kuma ya tashi sai raka'a biyu ya zauna ya yi tayya bai sallama bai ƙara tashi ya ƙaro raka'a ɗaya ya zauna ya yi sallama, sai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, wancan ya tabbata hadisi ingantacce hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wannan kuma ya tabbata hadisi ingantacce hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka ku saka goma sha uku kenan idan ka lura, to shi ma ya dace da sunna. Haka kuma idan suka yi raka'a 20 sai limamin su ya tashi ya ƙaro ya yi raka'a 2 ya yi tayya bai yi sallama ba, sai ya tashi ya yi raka'a 1 ya yi tayya bai yi sallama, in ka tara raka'a 23 gaba ɗaya kenan su ma sun dace da sunna, wanda ya yi daidai ake sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma idan mutum ya ga dama zai iya yin shafa'i da wutiri din yayi raka'a, to ai mai tambayan in yana wajiba ya abunan mutum zai iya yin an yi raka'a goma sannan sai ya tashi sai ya raka'a 2 in ya zauna ya tayya ba zai yi sallama ba, sai ya tashi ya ƙaro 1 ya zauna ya tayya ya yi sallama yayi wutiri da raka'a 3 kenan. In ya ga dama kuma in aka yi raka'a goma in ya zo ya yi raka'a 2 ba zai ma zauna ya yi tayya ba, yayi raka'a biyu kuma sai sake miƙewa, maimakon jama sai ya miƙe sai yi raka'a ɗaya sai ya zauna sai ya ce ya sai ya sallama nan ma ya yi tiri da raka'a uku kenan. Saboda haka wannan duka sun halatta. Wallahu ta'ala alam. Tambaya ta ƙarshe ya ce yana tambaya ne akan maganar ya tashi a bacci da asubuhin zai yi suhur sai ya samu sai ya makara. Ya makara yana tashi sai ya ji ana kiran sallah. To zai je ya ɗauko abinci ya ci ne ko kuma ba zai ci abinci ba, ko kuma yana cikin cin abinci sai aka fara kiran sallah. Kiran sallah ne wanda yake nuna cewa addini ya ce yana cikin cin abinci sai aka fara kiran sallah ne. Zai ci gaba da cin abinci ne ko kuma zai dakata da cin abinci? Idan ya ci gaba da cin abinci yaya azumin zai yi? Wannan ina ga ba mamaki ya yi tambaya ne sakamakon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawanci malamai suke karantawa a wannan zamani, wanda ke tabbatar da cewa idan mutum a makare yana cin abinci na sahur ya riga ya ɗau abinci ya sa a bakinsa sai aka fara kiran sallah, ko kuma ya tsora abincin abinci ko abin sha wanda baya tsinkewa. Misali ruwa, idan mutum sa kofi yana sha in ba ya tsinko da kofin ba to ruwan baya tsinkewa da wanda yake tafiya a bakinsa. Wannan hadisin malamai masu sharhin hadisin abinda suke magana kenan akai. Idan mutum yana cin abinci yana tsakiyar cin abinci ya farka a makare ya fara cin abinci kenan yana tsakiyar ci sai aka kira sallah alfijir ya ce to iya wanda ya dauko a hannunsa da wanda yake bakinsa ya halatta gare shi ci gaba da ci har ya gama. Wannan shine abin da hadisin ya faɗa. Sannan idan ya tsora bakinsa kofin ruwa a bakinsa yana sha sai aka kira sallah, malamai suka ce zai iya ƙarisa sha saboda bai tsinke ba, wato ruwa yana haɗe da wanda yake sha da wanda yake cikin kofin, ko da ka zai iya ƙarisa sha har ya abu na duk da cewa an fara kiran sallah har ya ƙare shan ruwa. Wannan sai yawanci sai na ga malamai a yanzu sukan ce wa mutane idan mutum ya farka a makare ya halatta gare shi kawai ya je ya ɗebo abinci ya ci gaba da shi, sai kuma kawo hujja da hadisi. Wannan na ga zahirin wanda ya fi irin wannan magana. So wannan kuskuren fahimta abin da malamai suka ce akai shi ne suka fassara hadisin shi ne cewa in mutum ya farka yana cikin cin abinci ne kiran sallah ya abuna, amma yana farkawa an fara kiran sallah wannan wucewa zai da azumi ba dama ya ci abinci a wannan lokacin. Mutum ya farka ana kiran sallah sannan sai ya tashi zai hidiman ɗauko abinci wanke bakinsa waye ya ɗauko abinci ya cigaba da tsore sannan ya ce hadisi ya yi bayani da haka, a hadisi bai yadda da wannan ba. Yawa don haka irin wannan bayanai gaskiya kuskure ne a ce mutum ya farka ana kiran sallah ya je ya ci gaba da harkar tanado abinci ya ci, wannan kuskure ne. Abinda ake magana shine abinda baya tsinkewa ya tsoro ruwa a bakinsa sai abun nan ya samu dama ya ƙarisa wannan tare da cewa an fara kiran sallah ya samu dama. Wannan hadisi ya tabbatar da wannan wallahu ta'ala alam. Don haka ba ana nufin a fara cin abinci alhali an tashi abun a makare ana kiran sallah ba. Wanda ya ci wannan gaskiya ya ci abinci da safe a cikin azumi, ko da yake da wanda ya ci abinci da rana bayan rana ta fito, saboda da zaran alfijir ya fito kawai shi kenan wallahu ta'ala alam. Saboda haka insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya taimake mu, za mu ci gaba da karatu daga inda aka tsaya. Kai ne kamata ka ja, zan bude kafin nan. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم
ta'ala ya dawo magana akan al-khamr wato giya. Allah subhanahu wa ta'ala kafin saukar wannan aya ko kuma ayoyin suratul baqara da suratul nisa da wannan aya, kafin sauka laraba sun saba da shan giya. Yawanci mafi girman abun da rayuwa ta giya suke sabawa da shi ba kaman giya, da giya da zinace-zinace, wannan abu biyu suna daga cikin abubuwan da duk wata rayuwa ta jahiliya, ko yanzu mutum da zai je garuruwan da musulmai ba su da yawa, ko kuma mafi yawa ba musulmai ba ne, ko kuma kawai suna zaune ne kawai ba su san me ma Allah ya halicce su domin sa ba. Idan suna rayuwa a garin za ka samu giya da zinace-zinace shine za ka samu ya fi yawa. Wannan shine abun da a larabawa suke kai aza a jahiliya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum zai sha giya ko yaushe, za ku koyaushe kawai a cikin tafiyar su. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai ce musu komai ba a kan giya ne, sun saba da ita iyakar saba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai taɓa shan giya ba tun da yake a jahiliya ko a munna. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala bai taɓa shan giya ba da jahiliya da ba abuna balle cikin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye tun a wancan lokaci. Dauka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin al'ummarsa cikin wannan yanayi, amma Allah bai haramta ba. Shine sai wasu suka ga kai to ya za a sha giya hankalin mutum ya tafi gaba daya, kuma alhali musulunci kudin yana maganan tanadin hankalin mutum da kuma kula da shi da kiyaye shi. Sai suke tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wai menene hukuncin giya din nan da muke amfani da ita da kuma caca? Shine Allah ya saukar da yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna tambayanka game da giya da kuma caca. Qul fihima ismun kabiru, sai Allah ya ce kace musu cikin giya da caca akwai ismun kabiru, akwai zunubi mai girma, ko ismun kafirun a wata kira'in Hamza da Kisai, wa ismun kabirun sha'a bisamu sallatin a inji Imam Shatibi. Sha'a Hamza da Kisai suna karantawa da sa'un. Qul fihima ismun kathirun, ce akwai zunubi masu yawa a cikin shan giya da caca. Qul fihima ismun kathirun, amma kuma akwai ɗan amfani ga mutane. Sai wasu masu ƙarfin imani suka ce to tunda akwai ismun kabirun ko akwai manafi amfani, to mun haƙura da amfani, tunda Allah da kansa yace akwai zunubi da masu girma, don haka mun haƙura da ita. Wasu kuma suka ce ai tunda dai har Allah da kansa yace akwai manafi'u linnas, to ko akwai ismun kabirun tunda Allah yace akwai manafi'u linnas, ai mu don amfani muke shanta ba don zunubin ba. Kazan koyar da haka ne, idan aka ce kaza to mutane za su kasu kashi kashi. Wani gurgurun imani zai ce ya bari, ko kuma wani gurgurun imani zai ce sai yayi, ya dauko duk abin da zai yi na gurgurun yana son ya kusatu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wani kuma ta ai an ce tarawih ba ai ba tsanantawa ce, wani zai ce shi sai sun sauke Qur'ani, wani zai ce a ba tsanantawa ce, wani zai ce shi kuma tarawihin ma ba zai yi ba tunda ai an ce nafila ce. Samu ya yi isha ana idan da isha sai ya dauko kowayen sai bita masallaci yana bayani ina kake, ce iya ina can to mu hadu kawai shikenan ya tsare ba ya yi isha ba kuma ya yi ramadan shikenan. Saboda haka shi ba yi da matsala, ya yi isha ko ba kai saka ce masa bai yi isha ba, ya yi isha Allah ya karba. Amma dai tarawih ya ce tunda an ce nafila ne shine kowa da gurgurun yanda matsayin sa yake. Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu'minai haka cewa wa manafi'u linnas, wasu suka bari don ismun kabirun, wasu kuma suka ci gaba da sha don manafi'u linnas. Sannan suna nan sai Allah subhanahu wa ta'ala, wasu riwayoyi suna cewa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan, ya Allah kamar bayyana mana bayani a fili kawai game da giya. Shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala an sha giya, sahabbai sun sha giya, sun ci abinci, sun koshi suka sha giya kuma ga lokacin sallah yayi, ba za su iya zuwa ko inda masallaci ke wasu da su sallah anan, suka yi sallah anan, wanda ya jansu sallah anan ta kuma ya yi falkafi a abudu ma ta abudu, saboda bayan cikin hankalinsa. Suka zo suka biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda aka yi, shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sake saukar da aya, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya kuwa da suka yi imani, in kuna cikin maye ka kusanci sallah, alhali kuna maye to kar ku kusanci sallah sai kun san abin da kuke faɗa. So giyan ta zama jinin su ne, shi yasa sai Allah yake bin abun bi tadarruj a hankali a hankali. Da ta an ce isu fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas, yanzu kuma ka ce ba ta karabu kuma ta an tun sukara, to shikenan suka ce a shikenan, wasu suka ce kai sun haƙura da ita, wancan abun bai hana su shan giya ba, suna dan sha. Yanzu tun da an ce la ta karabu salata wa an tun sukara, suka ce to a hada sallah da giya mun haƙura ma da ita. Wasu kuma suka ce a da tsare za su sha su yi ta yi kafin asuba, ya yi akwai lokacin ya tsaye kuma su ba sai in sun sha da safi za a tafi kasuwa ba shan giya har azar. Wasu kuma suka ce su tun da ba inda za su je, bayan sallah su ba za su kora ta kawai, shikenan ci gaba da abun, kafin dai azar sai akwai lokaci mai tsawo. Amma tsakanin magariba da isha ba mai shan giya, wasu ma tsakanin la'asar da magariba su ba su shan giya, wasu kuma suka sha, wasu suka ce kai sun bata an ragu kenan, tun daga nan mutum zai so makokonto ana ta rage ta ana ta rage ta, to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kam an zo karshe, annabi sallallahu alaihi wasallam ana karshen rayuwarsa. Don haka ya abu wallahi amanu ya kwada da suka yi imani, innamal khamru, ku sani cewa giya, wal maisu da tata, wal ansabu da gumaka da ake bauta musu, wal azlamu da kibiyoyi da ake jefa su don su nuna sa'a, in mutum zai aure sai ce to duba mu, ya za ya duba masa, shine a jefa kibiyoyi shida wa'innan ko kuma guda uku, tanan bakinsu a buɗe, tanan bakinsu a rufe. Wasu kuma suka ce tanan an rubuta if'al aikata, tanan kuma an rubuta la taf'al karka aikata, sai a zo kusa da Ka'aba sai a jefa su, idan suka tafi sama suka faɗo in gurin if'al ne, duka su uku idan suka zo gurin if'al to kawai je kaka aura, in tafiya ce ma sai kai tafiya, in sayan gida ne ma sai ka sayi wannan gidan da ka sa a gaba. Amma ya ce la taf'al, to shikenan kawai mutum in dai ya saya ko ya shiga ko ya yi to zai samu matsala, to shine abun da yake faruwa. Don haka sai zamanto suna yin wannan, to daga ranar Allah subhanahu wa ta'ala ce wal azlam da ma wa'innan kibaudin da ake amfani da su duk gaba ɗaya su rijisun rubi ne ko kuma shirka ne, min amali shaitan, suna daga cikin aikin shaitan, shaitan ne ya sa ku kuke yin su. Fajtanibuhu, ku nisanci wannan aikin gaba ɗaya, la'allakum tuflihuna, ko za ku samu rabo. Maganar giya ta kare kenan. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha ila khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'an as-salah. Ku sani cewa kawai shaitan yana so ne ya jefa gaba a tsakaninku da kiyayya a tsakaninku, fil khamri dalilin shan giya, wal maisir dalilin chata. Yan chata suna cikin yin chata, an jiwa kadan sai kaga ana doke-doke an tashi, wancan ya ce ci ya ci, wancan ya ce bai ci ba, ko da haka shaitan ya jefa gaba a tsakaninsu. Wai sudda kuma an zikrillah, sannan Allah ya shaitan yana so ne ya tsare ku daga ambaton Allah, domin ana shan giya wai da shi subhanallah walhamdulillah, wanda ya sha giya ya koshi ya fasa ku take fada, sai dai yanzu kawai yana ta ashare ashare, yana ta fadin maganganun da ba daidai ba. Wa ani salah, kuma zai hana ku zuwa sallah, shi yasa ba an ce la taqrabu salata wa antum sukara. To yanzu idan kuka tsore da shan giya da tata, to shaitan zai hana ku yin ambaton Allah, kuma zai hana ku zuwa ga sallah. Haka nan in ana tata za a yi kiran sallah, masu tata suna nan a zaune. Allah ya ce fa hal antum muntahu, shin yaya kun hannu ne ku mu'minai? Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala yana jin wannan ayi sai intahaina ya Allah, mun hamu ya Allah, a ranan an ga giya tana gudana a layukan Madina, domin kawai aka rinka fasa tuluran giya kawai, sai giya tana ta zubewa, tana ta zubewa. Akwai wayanda ma sun ci abinci suna cikin shan giya, sai ga wani ya zo wuce ya ce ba ku sha abin da Allah ya saukar ba ne, suka ce me Allah ya saukar, suna abin yana karanta musu, cikin kawai sai suka ringa dukan tulun da yake tsakanin su, kawai sai ana sai a doke shi sai zubarwa. Don haka saboda yawan shan giya da giya a kowane gida, layukan Madina aka ga giya tana zuba tana kwaranya kamar an yi ruwan sama, aka giya ta ringa zagayawa tana yawo. Wa ati'u Allah, Allah sai ku bi Allah. Wa ati'u Rasul, ku bi manzon Allah. Allah ya ce ta zama haramun kar a yadda ayi. Wahdaru, ku yi taka tsantsan, kar ku yadda ku je ku sha giya, kar ku yadda ku je ku sha ta, kar ku yadda ku yi wa'incan abubuwa na shirka da ake yi. Allah ta fa in tawallaytu, in kuka tuba baya kuka ki bin manzon Allah, kuka ki bin a dokar Allah, fa alamu, ku sani, annama ala rasulina al-balagul mubin, babu abin da yake kan manzonmu, abin da yake kansa kawai shine al-balag, isar da sako, al-mubin, bayyananne, isar da sako, ba zai rage komai ba face sai ya bayyana mu. Saukar ku yadda ku saba wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin aikata wa'innan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haramun ne ya haramta su gare ku. A wannan lokaci gaba ɗaya sai kowa ya hannu daga shan giya, domin in dai mutum yace zai sha giya to shikenan kuma ya zama bala'i, ya zama cikin marasa imani. Ila yawmin qiyamati giya ta haramta, kuma giya ta daga cikin miyagun ayyuka waɗanda mutum zai aikata, tana daga cikin. Shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar wa mutane wanda yake shan giya, baya shan giya yana mai imani. Shi yasa da kuma mutum ya sha giya a duniya ya mutu yana shan giya, kuma zai haɗu da giyan lahira. A giyan duniya bai bugar da mutum ne, mai bugar da hankali. Giyan gidan aljanna kuma ba ta bugar da hankali, don haka ba ta haɗuwa wuri guda. In mutum ya mutu yana shan giyan duniya, da wuya ya samu giyan lahira, giyan aljanna ake nufi. Saboda haka wajibi ne mutum ya nisanci giya, kar ya yi aikata amfani da ita. Sau da yawa wasu mutane idan sun samu dama ko wadata ko matsayi ko makamantansu, abin da yake ba su kolewa da ɗaiɗaikewa da jin daɗi shine su sha giya. Su sha giya su rinka tambaye, wannan al'ada Allah ya haramta ta, duk mai shan giya ya aikata haramu, kar mutum ya aikata shan giya. Bai dace ba ce musulmi bayan yana shan giya, bai dace ba. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku kuma yi taka tsantsan, ku kula, ku hannu daga shan giya ko aikata tata, bai dace ba. Tata da dukkan nau'o'inta akan iya samun tata, mutane su zo suna aikatawa ba tare da sun ankara ba, duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Allah ce kuma in kun duba baya ku sani cewa manzo abin da yake kansa kawai shine ya gaya muku cewa haram. Lokacin da wannan yanayi ya faru, sai sahabbai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah, to ya maganan ƴan uwanmu waɗanda suka rasu suna shan giya amma lokacin ba a haramta ta ba, suna shan giya ba a haramta ba, kuma ƴan uwanmu ne cikin musulunci, tun kafin wannan aya ta farko sun riga sun mutu, yanzu ya su ko matsayin su a gurin Allah, sai Allah ya saukar da wannan aya. Na'am.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم أحسنوا
suna yin tambaya sai Allah ya koma malaika Jibril, kada ta bai yan gashin Allah ne ba. Shi yasa in mutum ya taba su shi yana cikin halaka ne. Su fa in sun yi abu, Allah ne yake sauko da aya, malaika Jibril ake aikowa musamman a zo a ce a kar su yi, kar su sake, su bari, kar su yi kaza, su yi kaza. Su daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi tarbiyyansu. In sun yi tambaya, ba an san matsalolin da wani suke kawo takarda a rubuce a karanta ba su ansa ba, wannan ansa za ta iya samun naƙasu, za ta iya samun kuskure, za ta iya samun rashin ilimi, za ta iya samun rashin daidai, za ta iya samun rashin kula da tarbiyyar waɗanda suka yi tambaya din, za ta iya kula da rashin ba, za ta iya ɗaukar rashin kula da tabi'ar wanda ya tambaya din. Kawai takarda aka turo aka karanta mutum ya ansa, amma can suna yin tambaya sai aiko malaika Jibril daga gurin wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da suke tsakanin su a ba su ansan abin da suka tambaya. Kai daga nan zaka gane cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nasara, sun jefa, sun cafe. Shi yasa Allah ya zaɓe su su zama tuni sahabbai, su ne waɗanda suka cancanta su zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saka Allah subhanahu wataala suna tambaya, Allah yana ansawa. Da suka kawo matsala, su damuwar su shine ƴan uwansu da suka rasu. Mu mun duk damuwar mu kan mu ne, kowa haka. Kowa in ya samu kawai sai ya abu na din. In dai ya kai ya cika shi kenan. To su sai suka zo suna tambaya ƴan uwansu da suka rasu ya za a yi? Menene matsayin su? Ga abin da Allah ya faɗa. Sai Allah ya ce laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'im. Babu laifi akan mu'minai waɗanda suke mu'minai waɗanda suka yi aiki na ƙwarai, babu wani laifi a kansu. Fi ma ta'imu cikin abin da suka ci ko suka sha. Idza mattaqu, matuƙar sun kasance masu tsoron Allah, masu taƙawa. Wa amanu, suka yi imani da abin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amilus salihati, suka yi aiki na ƙwarai. Thumma taqaw wa amanu, sannan suka ji tsoron Allah suka yi imani. Thumma taqaw wa ahsanu, sannan suka ji tsoron Allah suka yi ihsani. Kabi wannan abubuwan daga abun mai tsira daga su sai dai irin sahabbai din, sai kuma wanda Allah ya tsira da shi. Allah ta laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun, waɗanda suka yi imani suka yi aiki da ƙwarai babu wani laifi a kansu. Fi ma ta'imu, cikin abin da suka ci ko suka sha. Idza mattaqaw wa amanu, matuƙar sun yi. Idza mattaqaw, ba a ce idza taqaw ba, da in an ce idza taqaw wa amanu ma larabcin yayi daidai, amma sai Allah ya ƙara idza mattaqaw wa amanu. Wannan ma din ba za'ida ba kawai, a'a, usman ibn tafsir suna cewa babu ma za'ida, la ziyadata wala nuqsan fil qur'an. Amma zaka ga samu a ka'idar larabci akwai ma za'ida, akwai min za'ida, akwai za za'ida. Amma suka ce in dai aka zo fagen qur'ani babu za'ida, domin ana magana ne bi afsahil kalam, maganar Allah duk abin da yake kai ba ƙari bane, a'a, so ake a gane ma'anar sa ya amfani da shi. To shine sai suka yi kokari suka ce idza mattaqaw, idan suka kai makura wajen takawa, shine ma'anar ma din nan. Idza mattaqaw, idan suka kai makura wajen takawa, ba inda an ce idza taqaw, idan suka ji tsoron Allah. To amma sai ka ce idza mattaqaw, idan suka kai makura wajen jin tsoron Allah subhanahu wataala, shine amfanin ma din da ma'ana tana da ma'ana kenan a gurin malamai. Idza mattaqu, idan suka kai makura wajen jin tsoron Allah. Wa amanu, suka ji, suka kuma yi imani. Wa 'amilus salihat, suka yi aiki na ƙwarai. Thumma taqaw, sannan suka ji tsoron Allah. Wa amanu, suka yi imani. Thumma taqaw, suka ji tsoron Allah. Wa ahsanu, suka kyautata aiki, suka yi aiki domin Allah. Saka wanda duk suka rasu kafin wani hukunci ya sauko, in dai wannan yake sifar su, wannan yake nuna ba cewa sun yi tambaya ne akan ƴan uwansu, amma da Allah ke bada ansa sai yana faɗin wannan, wannan yake nuna ma cewa sahabbai imanin su sai Allah ne kawai san iyakacin sa, domin yana sifanta su da cewa idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma mattaqaw wa ahsanu. Ma'ana waɗanda suka rasu nan da aka yi tambaya a kansu domin an saffara magana ne a kansu, sun yi wannan sifofin da Allah ya faɗa cikin wannan ayat. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa malamai suka ce dukkan sahabbai ƴan aljanna ne, suka ce kuma nassin alqur'ani yake tabbatar da wannan. Domin Allah subhanahu wataala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Waɗanda suka ciyar kafin fatahu Makka ba za su taɓa yin daidai da waɗanda suka ciyar bayan fatahu Makka ba. Saboda waɗanda suka ciyar kafin fatahu Makka, a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, su suka fi girman daraja akan wanda suka ciyar bayan fatahu Makka. Amma sai Allah ya ce wa kullam, kowanne daga cikin wanda suka ciyar kafin fatahu Makka da wanda suka ciyar bayan fatahu Makka, in wa'adallahu al-husna, Allah ya tanada musu al-husna, aka ce aljanna. Me yasa? Saboda faɗin Allah subhanahu wataala a suratul anbiya, innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'ul akbar wa tatalaqahum al-mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun.
suka ce sai Allah subhanahu wataala ta innal ladina sabaqan lahum minnal husna shine wa kullan wa'ada Allahu al-husna sabaqan lahum minnal husna Allah ya riga ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna to me yake al-husna ulaika anha mubadun game da me wutar jahannama wutar jahannama su ababin nesantawa ne in an nesanta mutum daga wutar ranar tashin alkiyama sai ina sai aljanna abin da yake kara ce ma aljanna ne la yasma'una hasisaha ko zifan karan wutar jahannama su ba za su ji ba sannan wa hum fi mashtahat anfusuhum menene abin da rai take bukata ranar tashin alkiyama rai take sha'awa ina ne gidan aljanna don haka sai Allah ya ce wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun wannan ke nuna ma gaba daya sahabbai yan aljanna ba a ce mutum sahabi sai ya yi gwagwarmaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani sannan ya mutu bisa imani shine sahabi daka wannan duk sun wanda duk suka mutu suna sahabbai sune su 120 da yan kadan na karshen rasuwansu shine Abu Tufail ba a taba samun wani sahabi bayansa ba shine na karshen rasuwa cikin sahabbai an yi ta bin diddigin kula da su ayi sahabbai wani sahabi ne lahu suhba to an kula da shi ko ina yake a duniya ana kula da shi so da ka wani ya rasu na karshen sahabbai a rasuwa ma sai da ka ambace shi shi da kansa yake cewa zan da yake bada labarin cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wata hula wanda aka yi mata ado da ja an yi mata ado da jan launi wanda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ba a taba ganin wani mutum wanda ya yi sifa ta kyawu da ban sha'awa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a wannan lokacin sai ce amma ina faɗa muku wannan magana a yau lokacin da babu wani a doron ƙasa wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake faɗin wannan magana shi da kansa yana ba da shaida babu wani saula daga cikin sahabbai malamai kuma sun tabbatar da wannan don haka Allah subhanahu wataala ya ɗaga darajar sahabbai radiyallahu ta'ala anhu don haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan sifa ne ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا يا يديري دا أبن ديفا ولوكة دا أكا سوكي أبن أكا سوكي على الكبلة أكا دينا في سكنتن بيت المقدس الله يسي أجولا أكا في صعبة يا الله سبحانه وتعالى يوكة ديفا دا يسي دقوه أن سوكي في سكنتن بيت المقدس سيديكو أكا لكعبة sai sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rasulullah yan uwan mu sun rasu suna kallon baitul maqdis in za su yi sallah to gashi kuma sun rasu ba a dawo juyawa zuwa ga ka'aba ba yanzu ba su kalli ka'aba su yi sallah ba yaya matsayin sallan su su wa'annan sahabban sun zo sun tambaya suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya aika malaika jibril wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la raufur rahim wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum dukkan malamai masana tafsiri suka ce liyudhi'a imanakum liyudhi'a salatakum wama kana Allahu liyudhi'a salatakum Allah ba zai tunatar da sallolinku da kai kafin a juyo da ku zuwa ga Ka'aba ba wanda suka rasu sallolin suka farko ne insha Allah ta'ala a gurin Allah to shine anan ma sai suka cino yan uwansu wanda suka rasu suka yi tambaya Allah ya saukar da wannan aya Allah ta wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani masu kyautata aikin su domin Allah subhanahu wataala asirrance da bayyana suna jin tsoron Allah نعم
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
الله سبحانه وتعالى سيجرب مؤمني على من تفكير سكته يا فالوني ألوكة أمرة الحديبية لكن راتب أمرة ود أكا زونا أكا سوقاء حديبية لكن بسك سوقاء حديبية مؤمني سنتو سنتكين إهرامي Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa mai ihrami wanda ya kasance yana cikin ihrami zai je umra ko zai je aikin hajji to ba zai kashe farauta ba ko da farauta tana tafiya kusa da shi haramun ne gare shi ya kashe ta ko ya kama ta ko ya farautanta. Don haka Allah subhanahu wataala sai ya jarrabi mu'minai bayan ya haramta musu yin farauta, lokacin da suka sauka a Hudaybiya suka yi kaimomi suna zazzaune, a lokacin suka ce tsuntsaye manya-manya da mikiyoyi abuna jimina kai su jimina da manya-manyan tsuntsaye da kuma sauran su damo su manya-manyan abuna dabbobi da ake farautansu irin su abuna barewa da su abu mai kama da gada da makamantansu sun fito suna zuwa sai su tsakanin sahabbai suna wucewa ba sa guduwa kawai su shigo tsakaninsu Allah don ya jarrabe su. Gwanin farauta ya ga barewa me kake tsammani kawai sai ya yi sha'awar ya harbe ta ko ba zai ci ba, to amma sai ga sunan suna wucewa a tsakaninsu sai ga misali jibuna yadda cikin nan sai ta taho kawai sai ta sauka sai ta dire tana tafiya a tsakanin sahabbai. Ga sauran abunan dabbobi wanda suke yawo a ƙasa suna ta yawo a tsakanin sahabbai, ga sunan kawai su shigo wannan ya shigo wannan ya fita ta can wannan ya shigo wannan ya fita, sannan ga tsuntsaye kuma waɗanda suke ake cin namansu kuma ga sunan su duk gaba ɗaya sun sassauko suna ta kiwo kawai tsakanin sahabbai. Ya za a yi ba da mata ba, shi ne Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, layabluwannakumullahu bishay'in minas sayd, tabbas Allah yana rantsuwa cewa zai jarrabe ku, Allah zai jarrabe ku tabbas jarrabawa da gaske, bishay'in da wani abu minas sayd na kayan farauta, tanaluhu aydikum, ga hannunku suna taɓa ku, kawai sai mutum ya ɗaga hannu sai ya ajiye a kan barewa kawai sai ta zururu sai ta wuce in ta ga dama sai ta kwantar da wuyanta a jikinsa amma ba dama ya kama ta yanka. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce la yabluwannakumullahu bishay'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum, ga masunanku mashi wanda za ku yi sai kun je kun fake a wani guri kun ƙura ku jefa da mashi sannan ku kamo, to yau kuma gashi nan kawai mashin naku yana aje sai dabba hita zo sai ta jinginu da mashin kawai ga tana yawo a tsakaninsu. Ya'lam Allahu, don Allah ya san man yakhafu bil ghaibi, waye yake tsoronsa da abuwai, waye zai hakura ya kama yanka ba, Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya gani. Faman i'tada ba'da zalika, wanda zai ƙetare iyaka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kar a farauce su alhali ana cikin ihrami, wanda zai ƙetare iyaka ya farauce su farahu azabun alim, yana da azaba mai raɗaɗi. So da sahabbai suna ganin su haka suka rinka gwagwarmaya da su suna wucewa suna cikin sahabbai, mutum yana cikin kaimarsa yana kwance sai dabba ta zo ta kwanta a jikinsa, amma suka zauna suka yi haƙuri ba su taɓa ba, ba su soki kowace ba, ba su yanka suka ci nama ba, suna tafiyan ƙafa ga yunwa ga ƙishirwa ga yanayi, amma ga nama nan ya zo amma ba za su yanka shi ba. Allah subhanahu wataala ya ce wannan ya yi ne don ya jarraba su ya ga imaninsu. Kamar misali a ɗora ka matsayi, ana ɗora ka matsayi kawai sai nerori su zo, jarrabawar mu yanzu ita ce ta nera, in ka matsa gaba a ce dala, duk dai dalan ma nera za ta dawo nera ne a gina gida ko ba haka ba, ta dawo nera a sayi mota, ta dawo nera a sayi kaza, ta dawo nera a yi kaza. To Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ku da wannan, sai an girgiza ka ba kuɗi, ga ka kana cikin halin bukatan kuɗi, sai wasu nerori su zo amma na haramu a ƙarƙashin ofis ɗinka, sai su ga shi nan abuna an turo wasu kuɗi a yi aiki kaza da su, daga ina ne wannan kuɗin, sai abuna ya shigo account ɗin local government, wataƙila ko treasurer ya gaya wa shugaban gurin, ya gaya wa shugaban local government cewa to an turo fa daga can jiha ne gaba ɗaya kuɗi sun zo, saboda haka an ce abuna na menene oke wannan takardar da aka rubuta cewa za a yi wa talakawa aiki kaza din nan ga kudin nan, ya leka mu gani a kawo masa figan abin da aka yi alat, ko shi ma alat din yana shiga gunsa ya ga figan ma tukunna ba ƙaramin ƙwararren mai lissafi bane yake iya gane cewa miliyan din nawa ne, saboda sun cike gurin gaba daya. Wannan na menene? Na aiki wa talakawa ne a wannan azumin, gashi yana tunanin zai yi kaza kuma ko ya dauka ba za a gane ba, in yayi munamuna ma ba za a gane ba, in yayi kaza ba za a gane ba, in ma an gane su ne da gwamnati, in an gane ma su ne da gwamnati. To amma sai su kai gaskiya yana tsoron Allah, saboda haka Allah ya jarrabe shi da nera ta zo gabansa ta haramu, amma ya ji tsoron Allah. Domin kuma ne ita dama da zarika idan ya kece da iyaka ya ɗebi wannan nera, wallahi duk talakawa nan za su rike wuyansa ranar tashin alkiyama. A ɗebi ladansa a ba su, shi kenan yanzu ba shi da lada a cikin wuta, Allah kiyaye. Sannan ko da ma yana da lada ba a ɗebi abin talakawa ba, in dai gishi ya yi na jama'a na talakawa baya shiga aljanna. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Allah ya haramtawa wanda duk ya danne dukiyar talakawa ta zama tasa, ko da kuwa naira 1,000 a bai imanin talakawa ya dauke, ai ba ma naira 1,000 ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da allura ya kwatanta, ya zo da aikin da zai kai shi aljanna, sai aka samu ya sace allura a dukiyar talakawa ya zama nasa, wannan alluran gidansa aka kai ta zama tasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya haramta masa shiga aljanna. Musulmi ne fa, ya zo da aikin alkai wanda zai kai shi aljanna, ya samu wannan matsalar ta allura guda da ya danne lokacin da talakawa ba su ankara ba, ko masu wanda suke za su yi hukunta shi ba su ankara ba, ko kuma sun ankara su ne da gwamnati. To kaga wannan akwai matsala a ciki, saboda haka aka jarraba sahabbai, su ba da naira aka jarraba su ba, an jarraba su ne da abin da yake daidai da su a wancan lokacin. Mu yanzu barewa dama ko ta shigo ba sai dai a kama a kai ta wurin kiwo ba, wani ya kai ta gonarsa, saboda ba da wani da farauta sosai ba. Abin da kake so yake ranka da shi, Allah yake jarraba ka. To mu naira sai a ranmu, ko kaga zuciyar mutum ko baka gani ba ka sa akwai naira ne, ko ba haka bane. To sai a jarrabe ka da wannan abin da yake cikin zuciyar taka, ka gan shi gashi nan kwalo-kwalo, amma kuma ana so ka kaurace masa, saboda ba na halal bane, bai halatta gare ka ba, Allah ya haramta sai ka kaurace masa. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ke jarraba kowane mutane daidai da irin imanin su da kuma abin da suke so a ransu, a gani imanin da gaske ne ko ba da gaske ba. Allah ba mu ikon nasar dacewa. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa sahabbai, fa man yata da ba'da zalika kuma fa lahu adabun alim. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا نفك إيماني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم كرك يدك كشك فروت الهالي كنا تكين إهرامي ومن قتله منكم متعمدا واندي كشك فروت دغا تكينكو متعمدا دغنغن فجزاء مثل ما قتل من النعم تو أقتلت ساقتكم مثال أبن دي كشك من النعم دغا دبوبي النعمة نجدا. Malamai suka ce kamar misali in mutum ya kashe bauna da me tayi kama da saniya tayi kama, in mutum ya harbi bauna sai ya biya da saniya, in mutum ya kashe jimina da me tayi kama a dabbobi raƙumi. Haka kuma malamai suka nasa suka ce in ya kashe raƙumi a in ya kashe jimina in ya harbi jimina daga gani zolo zolo din su ba iri dai bane. To da haka in mutum ya kashe haka suka nasa, in ka duba tafsirin Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yace in ya kashe bauna sai biya da saniya, in ya kashe raƙumi sai in ya kashe jimina sai biya da raƙumi. Wannan ke nuna ma malaman nan iya tsoron Allah suke da shi gurgudun iko na hasibuhum wala nuzaki ala Allah ahada. Kaga mu kafuma wata kila wanda suka ce raqumi ai wanda suka ce raqumi a madadin jimina wata kila ba sun yi nazarin gurin bane amma me yayi kamar da shi sai ga sun fada wanda suka ce tsauna faniya me yayi kamar da shi saboda ka suna amfani da hankali da ilimi da tsoron Allah kafin su zartar da abu su rubuta wannan ke nuna mana cewa lallai malamai magabata sun yi iya kokarin su rahimahumullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya haka za a biya yahkumu bihi zawa adalin minkum kuma wa'inda za su yi hukunci su tsaya su tantance cewa kai abu kaza da mutum ya kashe din nan kam gaskiya abu kaza ya dace to ma abuta adalci daga cikin ku za a zako su yi wannan hukunci sashin malamai kamar Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala sun tafi kan cewa koda wanda ya farautar ne da kansa ana iya tashi cikin wanda za su yi wannan zartar da hukunci ne suka ce ya halatta hadiyan balighal ka'aba aw kafaratun ta'amu masakin hadiyan balighal ka'aba suka ce wannan zai zama hadaya kyauta ne balighal ka'aba wanda zai isa ka'aba ma'ana sai an je harami za a yanka in an je harami za a yanka sannan kuma a ciyar da miskinan harami kamar yadda al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya nassa haka kuma litattafan fuqaha fiqhu sunna yunsu da kabu zaka ga haka suka bayyana sai dai kawai bambancin ya abunan kalmomin da suka yi amfani da su ya sha bamban au kafaratun ta'amu masakin ko kuma ayi kafara idan ba a samu wa'incin dabbobin ba wanda za a yi kiyasi da su ba ayi kafara wajen ciyar da miskinai wannan ciyar da miskinan malamai suka ce sai ayi kiyasin kuɗin misali idan mutum bauna ya kashe zai biya da saniya sai ayi kiyasin kuɗin saniya kudin saniyan sai a sayi abinci a dafa ai ta ciyar da miskinai har abincin ya kare sai ta malamai suka ce sai aka ce ta'amu masakina ba a fadi adadin miskinan ba an adu zalika ko kuma wani abu makamancin haka na abun da za a yi sadaka da shi idan ba a samu saniyan aka san kudin ta ba to sai ai magana cewa to yawan abinci ko kuma kimanin kilo nawa wannan baunan za ta yi ko jiminan za ta yi a ciyar da wannan ko kuma a madadin haka in an karkata daga wannan sai a koma siyaman azumi wato a madadin wannan sai a koma azumi li yaduqa wabala an amrihi don mutum ya dandani miyagun aikin da yayi mummunan aikin da yayi Allah ta'afa Allahu amma salam amma duk abin da ya yi shuke ba can Allah ya afuwa game da shi kafin a haramta in sabon riga sun yi Allah subhanahu wataala ya yafi afa Allahu amma salam malamai suka ce wannan yake nuna cewa duk abin da aka maka na wanda aka taba abubuwanka ko wasu wanda suke kanana ko wasu wanda suka abun nan ba su ji wa'azi ba daga ba suka ji wa'azi suka tuba suka zo suke neman afuwanka mun dau kudin ka a shago ba mu sani ba a dakan shekarun baya mun kasance muna kaza ko wani abu wanda ya faru a tsakanin mutum ko da masu alaka ko da motarsa ko da mashin ninsa ko da wani abu nasa ko injin nika ko menene sai aka dawo ka sai kai muna neman karatu bana to ana so mutum ya yafe idan ya yafe insha Allah ta'ala darajarsa za ta daukaka duniya da lafiya kamar yadda wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake koyar da mutane akai afa Allahu amma salam Allah ya yafe abin da ya shude amma wa man ada wanda duk ya koma ya ci gaba da bayan wannan ayoyin sun sauko sai in cikin Allah min Allah zai kama shi yayi masa uquba wato Allah zai masa horo wallahu azizun guntiqam Allah mabuwayi ne guntiqam ma'abucin kamu ma'abucin horo irin wanda ba mai iya yin irin nasa na'am Allah subhanahu wa ta'ala ta uhilla lakum saydu al-bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara Allah ta anhalata abunan farautan dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa inda dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa ne ko da sun dan fito ne doron kasa inda a cikin ruwa asalin suke rayuwa wannan ya halatta za ku yadi ba za ku iya farautar su ku kama su wa ta'amuhu hakanan duk abincin da ruwa ake samun sa a cikin ruwa na da suka ce kamar gishiri kamar duk wani abu wanda ake samun sa ayi amfani da shi shi ma kuna cikin ihrami za ku iya farautar sa za ku iya daukar sa ku yi amfani da shi Allah ya ce mata'an lakum din dadi gare ku Allah ya tanada muku walis sayyara Allah ya tanada ga wanda suke matafiya matafiya su ma suna cikin tafiya Allah ya hore musu in sun samu kogi ga kifaye a waje ko kuma makamanta haka suka ga akwai kifi a cikin ruwan za su iya farautar su sai Allah ta wahurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku saydul barri farautar waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa ma dumtum hurma matuƙar dai kun kasance cikin halin ihrami ruwa fa a can baya ake ya ajiwa da bin amin la taqtulu sayda wa antum hurum kaga maganar ce sai ka saki cewa hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurma da Allah yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara saboda mutane sun kasu kashi kashi sai Allah saki cewa wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurma kar wani ya fake da aka ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum dinna kar wani ya fake sai a da shi an riga an halatta mana ya wuce bayan yace wannan halattun ai ya sauko ne bayan ya soke sai Allah saki kife wannan gurin da cewa wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurma wa hikima ta alqur'ani da kuma irin basirar mutane Allah ke tafiya da ita daidai sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce in yana mana magana yakan maimaita magana wani sa'i sau uku kuma shi maganar sa dalla dalla ne bai da saurin magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne daya bayan daya sannan yakan maimaita saboda me wanda duk irin raunin basirar mutum ya samu da idraki haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan da yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara kar shigo ha ta shigo sai yace wa hurima alaykum saydul barri ma dumtum hurum sai yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi ilayhi tushrun wanda zuwa gare shi ne za a taro ku dukan mu gaba ɗaya za a taro mu ranar tashin alkiyama to a ji tsoron Allah ke taro mu wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala zamu dakata nan in Allah ya sa muna raye gobe zamu ci gaba da yayin da muka tsaya muna fatan Allah ya yi kun aiki da abin da muke karantawa ko muke saurare na'am
wala muna fata Allah yake kyawar sakayya Allah ya cika lada Allah kuma mu ikon yin aiki kamar da aka roka sai addu'o'i ko kuma masu neman addu'o'i amma kafin akwai sanarwa kamar guda biyu a takeice musamman wata yar uwa wadda ta ambaci kanta da cewa ita bazawara ce jiya ta turo takarda ta neman addu'a cewa a sanya ta addu'a Allah ya bata miji na kwarai to watakila ko Allah ya kusa ya amsa ko ya amsa daidai ba mu sani ba saboda ka wannan waya zai ce akwai numban waya a cikin takardar aka ce a babu saboda ka wanda ya kawo takardar din yana kusa ko kuma ita ta ji sai ta turo numban waya domin a bashi yana sai masu tsara waje musamman English ba nan cikin university suna sanar da 'yan uwa musamman waɗanda suke zuwa cewa ɗan tsarin da suka yi na cewa nan sai masu recording ko kuma wanda ya zama dole su zauna a cikin igiya sauran wanda bai zama dole ba da Allah ya haƙuri a bada haɗin kai kare ya zama an sake cika wajen Allah ya samu dace sannan sai masu neman addu'o'i da wanda ya ce yana neman a sanya shi addu'a Allah ubangiji ya sa ya taimake shi a cikin kasuwanci da yake yi da kuma mai neman aiki da neman albarka a cikin wani aiki da wani mai kasuwancin har yanzu da wani wanda yake fama da rashin lafiya da wani wanda ya ce a sanya babansa addu'a ya yi rita yau shekara 7 haƙoƙinsa ba su fito ba da kuma wanda wato ya ce akwai wani alheri da yake nema yake ganin alheri ne amma kuma yan uwansa ba sa so ko mutanen gidansu ba sa so to yake so a sa shi addu'a in alheri ne Allah ya sa su so da kuma wanda ya ce yana da wata bukata a wajen aiki da kuma neman gafara ga mahaifinsa da ya rasu da kuma wanda ya ce Allah ta'ala ya azurta shi da ɗa saboda haka yana fatan malam da 'yan uwa sanya shi addu'a Allah ya sanya mai Allah ya sanya shi ya zama mai albarka
duka wayannan bayin Allah da suka turo suna bukatan bayin Allah su taya su da addu'o'i amma wancan koda an turo wayan malam su sai an kula da shi sosai fa kafin a bashi namban waya yawa sai an abunan ɗinsa sosai tunda addu'a take ta ce ai wasu suna zuwa sai bata ga alaman na yawa kirki bane tattare da su da kar a bada waya da kuma sallaci a ce a masallaci aka bada waya kuma sannan a zuwa samu akasi, saboda haka a kula da shi sosai in ma an turo waya din kenan. Yawa, saboda haka sai abuna yanzu tantancewa na masallaci ne. Muna fatan Allah ya sa a dace dukkan waɗanda suka turo, da wanda ya ce mahaifinsu ya bar aiki kuma sannan haƙoƙinsa ba su fito ba, muna fatan har shekara bakwai Allah ya fito masa da haƙoƙinsa. Duk wanda suke da nauyin sa hannu a fito masa da haƙoƙinsa, Allah ya ba da nasara a kansu, Allah ya karkasa zuciyarsu zuwa ga kula da haƙƙin wannan bawan Allah. Allah ya sa ya samu haƙƙinsa, shi ma ya ci gaba da ɗan amfani da shi a iya sauran abin da ya saurani rayuwarsa. Wanda kuma suke kula da wannan, Allah ya sa su zama masu tausayi, masu kula da irin haƙƙin ɗan adam, Allah ya sa su fito masa da kuɗinsa. Sannan wanda shi kuma yana neman addu'a, abin da yake ganin alkhairi ne a mutanen gidansu ba sa so, kar kuma fa so ya makantar da shi, shi kadai ne yake ganin alkhairi, duk ba ga alkhairin ba. To ya dai rinka yi yana shawari, kuma yana istikara insha Allahu ta'ala. In alkhairin ne kuma Allah ya sa mutanen gida din su gane cewa alkhairi ne. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bada nasara akan haka. Sannan dukkan kowa da yake da buƙatar addu'a, muna fatan dukkan mu gaba daya kowa ya zo wa dan uwansa addu'a. Ba mamaki wanda ya turo na buƙatar addu'a ma shi ya fi kusa da a karɓi addu'arsa sama da wanda suka haɗu a nan. Ba mamaki kuma nan da ke an haɗu jama'a da yawa, insha Allah za mu yi kyakkyawan zato. Akwai bayin Allah na ƙwarai waɗanda yawanci in sun yi addu'a, Allah yana karɓar addu'arsu. Muna fatan a dalilin haka dukkan mu gaba daya muke turo mu addu'a, muna fatan Allah ya biya wa duk waɗanda suka turo takaddunan abin da ya dame su, kowa Allah ya biya masa buƙatar. In damuwa ce, Allah fidda shi daga damuwarsa. In wani abu yake nema, Allah ya bashi. Dukkan mu gaba daya nan kowa da abin da ya dame shi, wani rashin lafiya, wani wata damuwa, wani kuma wani abu yake so, ya gagara ya iso ya samu. Allah subhanahu wa ta'ala me ya son wani abu a cikin mu gaba daya, ya Allah ka bashi abin da ya fito, ka sanya alkhairi a ciki. Wanda yake da damuwa, ya Allah a cikin mu gaba daya, ya Allah ka yaye masa wannan damuwa ta. Wanda duk yake da damuwa, ko bashi, ko tattalin arziki, ko menene, ya Allah ka bashi mafita a cikin wannan damuwa. Allah ka taimake mu gaba daya, kai albarka a cikin rayuwarmu, zuriyarmu da iyalanmu, Allah kai musu albarka, ka sanya albarka a rayuwarsu da rayuwarmu gaba daya, ka kare mu daga jin tafarkin shaidan. Allah ka tabbatar da digadiganmu suna riko da alkur'ani da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam. Iyayenmu Allah ka yafe musu zunubansu, ka gafarta musu kurakuransu, ka yanta wuyayenmu da wuyayensu a cikin wannan rana mai albarka da rahamarka ya Allah, da jin tausayinka ya Allah. Allah ka gafarta mana zunubanmu. Wannan haduwa da muke yi a wannan guri, ya Allah ka sa haduwa ce mai albarka wacce kake yafe mata a kowane lokaci. Ya Allah kurakuranmu Allah ka yafe mana, kuskuren duk da muke, ya Allah ka yafe mana. Alkhairi da muke yi, ko in muna yin aikin alkhairi, ya Allah ka karbe shi ka sashi a mizanin hasanat. Allah ka hada mu a gidan aljanna kamar yadda kake hada mu wajen karatun alqur'ani. Allah ka sa mu shiga cikin gidan aljanna muna wasu masu walwala, muna cino irin zaman mu da muka yi a duniya na karatun alqur'ani da sauraron karatun alqur'ani. Allah ka sa wannan abun da ake yi a wannan masallaci, ya Allah ka sa karbabbe ne. Ko ina inda bayin Allah malamai suke karatu, suke karantar da alqur'ani, Allah ka karbe shi, ka sa musu a mizanin hasanat. Dukan mu gaba daya, Allah ka hada mu da rahamarka cikin rahamarka. Allah ka yafe wa iyayenmu, ka yafe wa malamanmu, malamanmu na sunna, malamanmu wanda suka karantar da mu addinin musulunci, Allah ka yafe musu kurakuransu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma yassir lana umurana wastur awratina wa amir rawatina. Duk wanda yake da hannu cikin tarbiyyarmu, ya Allah, ko a ina yake, Allah ka gafarta masa zunubansa, Allah ka yafe masa kurakuransa. In ba shirye bane, Allah ka shirye da shi zuwa ga tafarki mai nagari. Mu ma ya Allah, in ba akan shirya muke ba, Allah ka tabbatar da kan shirya. In akan shirya muke, Allah ka tabbatar da digadigan mu har iya rayuwar mu ta kare. Allah kar ka samu kauce maka bayan mun kasance muna bisa shirya. In kuma ba bisa shirya muke ba, Allah ka shiryar da mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا واستر عوراتنا واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وآتِ رقابنا برحمتك من النار وآتِ رقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار في هذا اليوم المبارك. اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب. innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.